بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أتمان الأكملين على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا مولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya hukunta ci gaba da karatun mu a yau wannan rana ta Alhamis wanda yake 27 ga watan Rajab shekara ta 1437 lissafin hijira ya zo daidai da wa yake 12 goma sha biyar hadirai da biyar ga watan biyar shekara ta 2016 miladiya muna karatun littafin ahalari na al-allama al-sheikh Abdulrahman al-akhdari al-maliki rahimahullahu ta'ala muna karatu a bangare na farko na wannan littafi ahalari wato shine bangaren ladubba kuma muna kan bayani akan abubuwan da aka haramta wa baligi mai hankali muna magana akan abubuwan da aka haramta wa baligi mai hankali mun yi magana a wancan sati akan abin da ya shafi an-nadhr ila al-ajnabiyya wa at-taladdud bi kalamiha wa aklu amwali an-nas bi ghairi tib an-nafs wa al-aklu bi shafa'ati aw bi din malan ya kawo mana daga cikin haramtaccin da abubuwa da aka haramta wa baligi mai hankali akwai kallon matar da take ajnabiyarsa ta nesa da shi mun yi bayani a kai da kuma jin daɗin zancenta da kuma cin dukiyar mutane ba tare da daɗin rai ba wannan ma mun yi bayani a kai har muke cewa da malam ya ce ba tare da hakki ba da ya fi faɗi a kan ba tare da son rai ba sannan mun yi magana akan al-aklu bi shafa'a shi da ceto shi ma haramun ne mun yi bayanin me ake nufi da shi da ceto aw bi dini sannan ci da addini shi ma mun yi bayani gurgurdan hali me ake nufi da ci da addini za mu tashi wa ta'khiru salati an awqatiha ko mun yi daga cikin abubuwan da aka haramta baligi mai hankali akwai jinkirta sallah an awqatiha daga lokutansu dukkan salloli guda biyar wadanda aka sani a musulunci wato wanda suke abinan cikin rukunan musulunci salloli ne guda biyar kamar yadda aka sani hadha ma'lumun bi darura fara duk musulmi ya san wannan ba mai jayayya akai ba sabani kan ce wasu suna ganin sallah hudu ce ko wasu kuma suna ganin sallah shida ce duka musulmai sun yi ittifaki akan cewa salloli guda biyar ne waɗannan salloli guda biyar kuma Allah madaukakin sarki ya shar'anta su tare da lokutansu ubangiji ta'ala yana cewa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wato wajabtaccen abu ne wanda yake da lokaci haka Allah ta'ala ya dora wa mu'minai kuma wannan salloli na farilla Allah madaukakin sarki ya turo annabi ya turo mala'ika Jibril zuwa ga annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi domin ya nuna masa waɗannan lokuta yayi kwana biyu yana zuwa na jan shi sallah rana ta farko ya zo mashi kowace sallah a farkon lokacinta washe gari ya zo mashi kowace sallah a ƙarshen lokacinta sai ya ce da shi tsakanin lokacin jiya da na yau a nan sallah take sai ya zama lokacin sallah an riga da an masa iyaka an masa farko, an masa ƙarshe, har ma ya kai ga malamai sun tattauna muhtalinsa da larurinsa da ma ittirari lokaci na matsuwa, saboda rangwame irin na shari'a hatta ba da dama ga wanda yake cikin matsi yana iya hada azhar da al'asar a lokacin azhar, ko kuma ya jinkirin azhar din ya yi ta azhar da al'asar a lokacin al'asar, ko ya yi magariba da isha a lokacin magariba, ko ya yi magariba da isha a lokacin isha, saboda hali na matsi. Shari'a ta yi dukkan gatar da ya kamata ta yi dangane da waɗannan lokuta na salloli. Waɗannan lokuta an riba su a sallolin nan guda biyar, kuma da mafi yawan sallolin sai zan lokutan su suna da faɗin gaske, suna da tsawo irin azhar lokacin ta yana da yawa, la'asar lokacin ta yana da yawa, isha lokacin ta yana da yawa. To dama-dama wanda lokacin ta yake matsakaici asuba daga ketowar alfijir zuwa huduwar rana, sannan sai wata take biye mata a matsi magriba. To amma duk da haka sai ya zan wasu daga cikin bayin Allah ba sa iya kiyaye haƙƙoƙin waɗannan lokutan, tare da sau biyar kawai aka ce ka yi a rana in na dole ne. Wani sahabi ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, hal alayya ghayruha, akwai wata sallah a kaina bayan biyar din nan? Ya ce la illa an tatawwa, ya ce babu wata ta biyar sai dai in ka ga dama kai nafila. Nafilfili kan suna nan kaca-kaca, hawa-hawa, kala-kala, amma idan farilla ce guda biyar din nan ne. Ya ce to ba zan ƙara ba, kuma ba zan rage ba. Sai ce haka ma ya yi rabo'in da gaske yake, ana wanda ya sauke waɗannan farillan akan haƙƙoƙinsu, ya ba su haƙƙoƙinsu, to zai iya shiga aljanna. Sai dai hatsarin dukkan wanda ya tsaya akan farillai baya nafilfili, to shin zai iya kyautata farillan ta yadda ba za su buƙaci gyara ba? Domin nafilfilin ana gyaran faci ake yi da su, na farilla in ta san matsala a kiyama. Ubangiji ta'ala zai ce da mala'iku, ku duba taskar bawana na sallolin nafila, abinda kuka samu na nafila ku gyara masa, ku tushe masa wata baraka ta farillarsa. To idan mutum ya zan bai da nafila kuma sai aka san baraka a farillarsa, to kaga ya samu gibin da ba zai iya cike shi ba. To shi ne yana daga amfanin nafila a gare mu. Almuhim muna magana akan sallolin nan na farilla da kuma lokutansu. Bayan shari'a ta sanyawa kowace sallah lokaci na muftari, ta sani larure har na ƙirƙirari, to daga wannan lokacin babu sauran hanzari. Kuma idan wannan ya wuce, ba sauran hanzari. Dukkan wadda ya bar sallah ta wuce a kan lokacinta, to ya zama mai laifi. Dukkan wadda ya yi sallah kuma a kan lokacinta, to yana da ɗimbin lada. Bayan ladan sallar ma ya dace da falala ta aikata sallah a kan lokacinta da aka buƙace ta. Sun tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, wani aiki ne fi falala ya ma'aikin Allah? Sai ce as-salatu ala waqtiha, yace sallah a kan lokacinta shi ya fi falala. To kaga bayan mutum ya salla dan sallah zai samu ladan yinta kuma a lokacinta. Sannan hakan nan ba za ka kwatanta ba, ba wanda yake idda nauyin da aka ɗora masa a kan kare da ba wanda yake jan rai kafin ya aikata. Ko iyalanka ne, ko yaronka ne, kace da shi ya aikata aiki, sai ya jinkiri bai aikata ba. Ka duba kaga bai aikata ba, ka sake dubawa kaga bai aikata ba, ka sake dubawa kaga bai aikata ba, ba za ka ji daɗi ba. Wannan rana ɗaya fa kenan, ka ce a share maka barandan nan, ko a share maka falon nan, ka je ka juyo ka samu ba a share ba, ka je ka juyo ka samu ba a share ba, ba za ka ji daɗi ba. Me yiwuwa wataƙila sai surutai sun biyo baya da faɗa, me ya sa ka ce ayi ba ayi ba, sai yaushe? Ƙarshe ma a baka uzuri a ce girki ake, ko tsayawa aka wanki yara, ko kuma yaro ne yake shan nono,
ko tare da hakan wannan ba zai hana bacin ranka saboda ba amma akan kari ba haka muke ko ba haka muke ba ina ga washe gari ma sai aka sake ma haka washe gari ma aka sake ma haka ai wani kan sai takarda saboda ya ce a masa ba a masa akan kari ba to ina ga ubangiji mahalicin mu gaba daya kuma ya sanyawa wannan ibadan lokaci ya turo jibrilu ta kanas ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lokuta sannan mutum ya sallake bai yi akan kari ba bai yi akan lokaci ba to babu shakka ya zo da mummunan haram ya aikata mummunan laifi kuma idan har lokacin ta ya wuce mutum bai yi ta ba to zance mafi rinjaye ne a fahimta ta malaman da nafi gamsuwa da fatawarsu shine malaman da suka tafi akan cewa ba zai rama ta ba ba zai rama ta saboda ya batta da ganganta wuce ya jinkirta ta ya tafi kullon kafa ba tashi a tambola ba har aka kira sallar magriba bai yi sallar asar ba bai sallar asar har aka kira sallar magriba rana ta fadi asar lokacin ta ya wuce idan rana ta fadi lokacin sallar asar ya wuce mai bacci idan ya farka zai iya yi mai mantuwa idan ya tuna zai iya yi amma mai ganganci bayan sallar magriba ba shi da halin da zai yi sallar asar ya riga da ya zama mai laifi yinsa ba zai warware masa wannan laifin ba kuma yinsa ba zai toshe masa wannan gurbin ba yinsa kuma ba shi ne zai haifar masa tubar Allah ba ya tuba zuwa ga Allah shi ne maganin matsalarsa sallar ta riga ta wuce saboda ma abocin lokaci ne lokacin da ku idan ya wuce to ba bukatar yi ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bayanin waɗanda suke da hanzari wajen rama sallah mutum bai yi ambata man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha wanda ya kwanta yi wa sallah bacci ko kuma ya manta ta to sai ya sallace ta lokacin da ya tuna ta mai mantuwa ne ko lokacin da ya tashi idan mai bacci ne waɗannan uzurin su shari'a ta karba har annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce fa inna zalika lawaqtuha lokacin da ya tuna din ko lokacin da ya farka din shine lokacin ta da haka shi an masa rangwame wannan yana ƙara nuna mana ashe saboda uzurin su ne yasa aka ce su yi ta sannan ba wai za su yi ta ramuwa bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce cewa ce wannan shine lokacin ta a wajen su wannan da mu fahimci kenan har sai da shari'a ta yi wani rangwame ta buɗe lokacin suka samu damar yi in ba dan haka ba lokacin ta ya wuce wanda yake farke yake sane ba tare da wani uzurin da shari'a za ta karba ba yana cikin hankalinsa sai ya bari sai da lokacin ta ya wuce to me zai wanda hankalinsa baya tare da shi saboda yana cikin hauka ko yana cikin maye ko yana cikin farfadiya har lokacin sallah ya wuce hankalinsa bai dawo jikinsa ba ba zai yi ta ba ta wuce ta fada kansa ta fada kansa saboda lokacin ta mace mai haila da hailarta ta zo mata lokacin sallah kuma har sallar ta fita hailar ba ta dauke ba ba za ta rama ta saboda sallah ma buciyar lokaci ce sallah ta fadi a kanta ku duba masu yin ta an ambace su masu mantuwa da bacci sannan masu uzuri kuma wanda ya kai ga uzurin su har ya kai sallah ta fita a lokacin ta aka sauke musu ita shine wanda ya rasa hankalinsa da mace mai jinin haila ko mai jinin biki, amma saura wanda yake farke yake sane, sannan kuma yake cikin hankalinsa, sannan yake cikin tsarki, to wannan shi ba a ɗauke masa ba. Ta haka ko da rashin lafiya ne, shi yasa zai zo mana a cikin wannan littafin na halali yadda malamai suka karkasa marasa lafiya irin yadda za su yi sallah. Mara lafiya ma ba ya fi masallah ba. In zai iya yadda aka saba ana yi, ya yi. Idan ba zai iya ba, ya yi yadda zai iya, ko a zaune ko a kwance. Idan zai iya kwatantawa da jikinsa, ya yi ruku'u, ya yi sujuda, ya kwatanta. Idan ba zai iya kwatantawa ba, to ya haƙura da kwatantawar, ya kwatanta a zuciyarsa, amma zai yi sallah. In zai iya fuskantar alƙibla, ya fuskanta. In ba zai iya ba, ya yi ta addu'ar da ya tsinci kansa. In zai iya, in zai yi wuya, je ya wanke fitsarin jikinsa da kashin jikinsa, ya yi sallah, ya yi haka. Idan ba zai iya ba, ya yi da fitsari da kashin a jikinsa. In zai iya taɓa ruwa, ya yi alwala. Idan ba zai iya taɓa ruwa ba, ya yi taimama, amma sai ya yi sallah. Wanda yake halin yaƙi, idan zai yiwu a yi sahu a rabu gida biyu, kashi ɗaya suna rike da makamai suna fuskantar abokan gaba, kashi ɗaya kuma tare da liman, a yi liman ya yi kabbara, kashi ɗaya suna sallah da liman. Idan yakin a halin tafiya ne, za a yi raka'a biyu, liman sai ya yi raka'a ɗaya da su. Idan ya ɗago raka'a ta biyu yana tsaye, su kuma daga nan kowa sai ya karasa da karatunsa, su yi ruku'u, su yi sujuda, su yi zaman tahiya. Idan suka yi zaman tahiya, su yi sallama. Idan suka yi sallama, sai su tashi, liman yana tsaye, sai su je su karɓi waɗancan masu fuskantar abokan gaba. In sun karɓe su, su waɗancan sai su zo, sai su samu liman a tsaye, sai su yi kabbara. Idan suka yi kabbara, liman ya yi ruku'u da su, ya yi sujuda, ya yi zaman tahiya tunda shi ya kawo ta biyu, ya yi sallama, su kuma su tashi su ƙaro raka'a ɗaya, su yi sallama. Yaƙi fa ake, yaƙi fa ake, ba a ce ba a bar sallah sai an gama yaƙi. Idan hakan babu nutsuwar da za a yi hakan ɗin, abokan gaba suna kawo hari, suna kawo harbi, suna kawo jifa, ba nutsuwar da za a yi hakan. Allah ta'ala ya ce, fa in khiftum farijalan aw kibana, in tsoro ya yi tsoro, ku yi sallolinku a kan ƙafafuwanku ko a kan ababen hawanku. Yana kan ƙafarsa yana yaƙi, ya ɗaga takobi, yana yaƙi, yana sara, yana Allahu akbar ta sallah, sami'a Allahu liman hamidu, Allahu akbar, yana yaƙi, yana kabbara, yana sallah, yana tahiya a tsaye, ba gabar, ba kudu, ba yamma, ba arewa, kawai ai sallah lokacin da yayi. In yana kan doki ne ma, doki na sukuwa da shi, yana yaƙi, yana sallah a hakan, shi ya san a raka'a ta nawa yake, shi ya san tahiya yake ko sujuda yake. Mai ganinsa ba zai san me yake ba, amma shi ya san me yake. Kan lokacin da mutum ba yi ta, sai dan kallon kallo, shine wanda sallah lokacin ta zai wuce, kuma sai yanzu ya zo ki zai wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a saurare shi. Ni ban na tare da wannan fahimtar. Zai zo mana a littafin ahlari ramukan sallah, su kansu malaman fiqhu malikiyya sun tafi akan ramukan sallah sosai, har suna cewa ma wanda zai iya rama ta kwana biyar a rana ba mai sakaci ba, ina musulmi yake gani zai kwana biyar bai sallah. Al-muhim, wannan zai nuna mana hatsarin lokacin sallah a wajen Allah, inda bayan Allah kamar masu yaƙi, masu jihadi, ba a yafe musu yin sallah ba akan lokacin ta. ba dalilin da zai sa wani yana cikin lafiyar sa yana cikin hankalin sa yayi wasa da sallah ko kuma wani dan karamin uzuri zaka samu mace mata sun fure na sallar magriba sun fure na sallar magriba sallar kuma da tafi da tafi daukan hankalin maza magriba saboda kowa ba ya da zai ji to an tashi a kasuwa an rufe an hura wasu a gareji na za ka ne gida kuma ba sauke tuwo ba dole sai masallaci ofis an rufe masu gadi sun rufe gate ya zai ba shi da wurin zuwa shi ya sa magariba ta fi cika su kuma mata daidai wannan lokaci an kada talge an jira sallar magariba da haka ita ta tafi sallah zai kone bari ta rude in ta gama rudawa ita kuma ta rude to ta ki sallah daga nan a ce za a yi tuki idan an yi tuki a ce za a kwashe an yi ban kwashe ba dai kaza zai yi to daga wannan lokacin sallar magriba kuma malamai suka ce lokacin ta gwargwadon aikata ta da sharuɗanta shi ne lokacin ta kawo har a fito a masallaci tana kwashe-kwashen tuwo ga uzuri mutane suna ɗaukan ƙananan uzurori suna liƙawa lokutan sallah wanda Allah maɗaukakin sarki ba haka ya dau sallah shi a wajensa ba zaman lafiyar mutum a kabari kyautatuwar sallarsa duk wanda ya wulakanta sallah zai ga wulakanci a cikin kabarinsa haka sallah tana da matuƙar muhimmanci a maida hankali a kanta haramun ne mutum ya bar sallah ya jinkirta ta lokacin da ya wuce bai yi ta ba ubangiji ta'ala ya ce fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun bone bone nan wani wuri ne wani rami ne na wuta a cikin wutar jahannama ubangiji ta'ala ya ce wannan gurin na musamman na wuta ya tabbata ga waɗansu masu sallah alladhina hum an salatihim sahun sune waɗanda suke rakkana daga sallarsu akwai bambanci tsakanin rabkanwa a cikin sallah kuma rabkana daga sallah rabkana daga sallah shine mutum ya shagala ya shiga wasu harkokinsa daban sallah sai dai ya dinga sai dai kawai ya dinga mata wani lissafi daban ya shiga wasu harkokinsa su ne a gabansa ya ƙi yin sallah da gangan lokacin ta har ya wuce wannan shine mai rabkana daga sallah sai bayan lokacin ta ya wuce ne sannan ya zo ya ce zai yi ta irin yadda wasu suke cewa wai akwai waɗanda suke rubuta sallah a diyari na ji wani malami yana faɗa ko ya samu labari ne ko ya gani ne ban sani ba shi da akwai masu rubuta sallah a diyari saboda tsaba tsananin commitment da haka ran da ya samu dama ko a weekend sai ya ɗauko diyarinsa ya duba tunda diyari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday da haka sai ya duba ya ga Monday waɗanne salloli ne bai samu dama ya yi ba sai ya tashi na Monday idan ya gama na Monday sai ya duba Tuesday akwai a Tuesday babu ya samu ya yi Tuesday Wednesday ba a Wednesday akwai sallar asar akwai sallar kaza sai ya tashi sai ya yi ta da haka wucin da zai samu ya rufe wani shafi kafin a shiga sauran wucin da ya shi na gaba ba zai karba masa wannan sallar ba mai karba wani ya zama mai rafkana daga sallar to akwai abin tsoro sosai Allah ta laifiya yi malam ya ce wala yahillu lahu suhbatu fasiqin baya halatta ga baligi mai hankali suhbatu fasiqin abokantaka abota da fasiki wala mujalasatuhu ko kuma zama da shi shiwa fasiki
li ghairi darurati, ba tare da larura ba.
Anan in an ce fasiki ana nufin al kharij an ta'a,
wanda ya fita daga da'a, wato wanda bai yi wa Allah madaukakin sarki da'a, wannan shi ake cewa fasiki.
An fahimta, shi fasiki shine wanda rashin da'arsa ga Allah madaukakin sarki da kuma ayyukan sabansa suka bayyana. Dukkan wanda sabansa ya bayyana, rashin da'arsa ta bayyana, ko dai yake faɗa ko kuma yake aikatawa ake gani, wannan shi ake cewa fasiki. Amma dukkan wanda sabansa ya buya, bai faɗa ba kuma bai bayyana ba, to wannan ba a ce masa fasiki har sai sabansa ya bayyana. Bayyanar kuma ba bayyana irin na jita-jita ba, a bayyana irin wadda ake da hujja a gaban Allah ranar alkiyama. Amma bayyana ta jita-jita, wannan bai sa mutum a ce masa fasiki. Dukkan wadda sunansa ya ɓaci, cewa shi mutumin banza ne, shi fajiri ne, fasiki ko na aƙida, aƙidarsa gurɓatacciya ce, lamarinsa game da ƙudurinsa game da Ubangiji kafirci ne, kawai zalla. Ƙudurinsa game da manzannin Allah kafirci ne. Ƙudurinsa game da lahira da komatsanta kafirci ne. Ƙudurinsa game da imani kafirci ne. Ko dai wani abu daga cikin ƙudurori na aƙida ya zamcewa shi mutumin banza ne, ko ya bayyana yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko yana la'antar Aisha da Hafsa radiyallahu ta'ala anhu, ko yana la'antar Umar ko Abubakar da Umar radiyallahu ta'ala anhu ajma'in da sauran sahabbai, ko yana ƙaryata hadisai ingantattu yana cewa ƙarya ne cewa Abubakar yana aljanna, Umar yana aljanna, Uthman na aljanna, Ali na aljanna, Wa'i na aljanna, ya ƙaryata irin waɗannan hadisai da suka tabbata ingantattu babu ƙura a kansu, ko kuma ya ƙaryata hadisai da suka tabbatar da ganin Allah ranar alkiyama ga muminai, saboda waɗansu wani nazari irin nasa. To irin waɗannan duka bid'a ce, irin ta aƙida bid'ar mutum ta bayyana, matuƙar ya bayyana irin waɗannan abubuwa. To hakan nan fasiki na aikin saƙo, wanda yake aikata aikin saƙo, ko yake shan giya, ko yake zina, ko yake caca, ko ƙaryarsa ta bayyana a fili ƙarara, duk da ya zauna ƙarya kawai yake, ko alfashinsa ta bayyana, duk zancensa ɗaya biyu sai ya ruga a shar da sauransu. To irin waɗannan su ma wato alama ce ta fasikanci ta bayyana a gare su. To sai malam ya ce baya halatta ga baligi mai hankali ya yi abota da fasiki. Dukkan wanda ya shirya rigar da'a wa Allah madaukakin sarki daga jikinsa, dukkan wanda ya rungumi fajirci aqidatan wa amalan, ko na aqida ko na aiki ko duka gaba daya, to wannan baya halatta a yi abota da shi. Wa mujalasatuhu, wala mujalasatuhu, hakan nan zama da shi. Abota da zama suna da bambanci, suna da bambanci. Zai yiwu zama ya haɗa, abota ba ta haɗa ba. Dalili cikin dalilai, majalisi ne. Zai iya yiwuwa tsakaninka da shi kawai kuna zaman majalisi ɗaya, amma ba abokinka ne na hulɗa ba, ba hulɗarku ɗaya ba. Zai yiwu kuma kuna hulɗa abokinka ne amma ba ka zama tare, kuna hulɗoɗinku da harkokinku duka. Zai shawarce ka, za ka shawarce shi, zai ma waya, za ka mar waya, za ka ziyarce shi, zai ziyarce, amma dai ba majalisin ku ɗaya ba. Bal muhim, duka gaba ɗaya, in dai mutum fasiki ne, to mutum ya nisanci abota ko zama da fasiki. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi jan kunne da gargaɗi cikin misali na mutumin kirki da mutumin banza. Ya ce misalin mutumin kirki da mutumin banza, abokin zama, jalisu so, misalin abokin zama wal jalisu salih, abokin zama wancan jalisu su abokin zama mummuna fasiki ken, wal jalisu salih wana kuma abokin zama salih. Sai ce misalin su kamar misalin mai sai da turare ne, hamilul misk wana fikul kiyo, kuma misalin mai dauke da turare ne, mai sai da turare da kuma mai hura zigazigi na ira. Sai ce shi mai daukan turare in ma dai ya dan abin maka, ya dan shafa maka, in ma an yi hujjiyaka minhu, wa in ma an tabta'a minhu, wa in ma an tajida minhu rihan tayyibah, ko dai ya dan yafata maka, ya dan shafa ma irin yadda masu da turare suke, ko kuma ka saya ka amfana, ko kuma ka ji kamshi mai daɗi. Kaga mai sai da turare ai baya fita daga ɗayan ukun nan, in dai yazo yadda kake to ɗayan ukun nan, ko dai ya shafa maka, ko ka saya, ko kuma ka ji kamshi. To kaga ai wannan duka abu ne mai daɗi, mafi karanci ka ji kamshin, kamshi abun nema ne, abu ne mai daɗi, shi ne misalin abokin zama na kwarai. Ko bai amfane ka ba, to kai za ka amfana da zama da shi. Amma misalin mummunan abokin zama, fasiki, fajirin mutum, mai alfasha, sai ce kamar misalin mai hura zigazigi ne, kamar misalin mai kira ne. To nan kar mutum ya dauka cewa nan ana kusan kira ne, ko ana cewa mai kira. Kar wasu su ɗauka su ce je su ce to ai kenan sana'ar ƙira, ga ta nan hadisi ma ga abin da ya ce akan sana'ar ƙira, ba haka ake nufi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kamar misalin mai zuga zagi ne mai hura kayan ƙira, ya ce shi kuma in ma ya ƙona ka, in ma kuma ka ji wari na abin nan wuta, na rurin wuta, na ko kuma ka ji zafi, ko ka ji zafi, ko ya kona ka, ko ka ji warin wuta, wanne ne mai dadi a ciki? Zafin ba shi da dadi, shi kansa in ka same shi gumi yake shirciu, ba dan dole ba da ya tashi a wajen. Ko kuma ya kona ka, ana hurawa ana hurawa wuta ta tashi, ka kona ma to babi, ba daɗi gare shi. Ko kuma in an kare kalau cikin biyun nan, warin wuta zai dame ka. To shi ne misalin abokin zama na banza, ba za ka amfana da shi ba, ba zai amfane ka ba, sai dai ya cutar da kai. Don haka idan mutum zai yi abota, to ya abota da mutumin kirki. Shi yasa a cikin wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa gare shi, yana cewa idan ɗayan ku zai yi abota, to ya duba da wa zai yi abota. Domin an gina mutum ne akan addinin abokinsa, innamal mar'u ala dini khalilihi, mutum yana kan addinin abokinsa. Wasu suna cewa anil mar'i la tas'al wa sal an karinihi fa kullu karinin bil muqarini yabtadi, idan zaka tambayi mutum tambayi abokinsa, dan dukkan aboki to da abokinsa yake koyi. Asu yake ma suka ce in ka zo gari zaka tambayi mutum, za a ba shi aure ba ku san shi ba, ya ce shi dan gari kaza ne, kuka je gari kamar ujuru, ka je kuka kawo bincike a kansa, na tambaya wane ka, me ya sana'ar sa yaya halayen sa suke a ina yake da zama matansa nawa ina ne gidansa kuna bincike ya addinin sa yake ya halayen sa ya taba aure ne tana nan ko ta fita in ta fita kun san me ya fudda ita kun ga sai ku tsawai ta kanku bincike ku tashin wahala a kawai ka san wane na san shi Allah suwa ya abokan sa gare nan aka nuna maka can wani Bob Marley ko wani irin crazy boy din aka ce kaga wancan wancan aka yi fito aka yi fito aka ce baba ido yace baba aka ce wannan shine baban abokin sa kaga sama amsa nan kaka biya ka tafi kawai ko wannan shine abokin sa amma ka tambaya ina wane suwa abokan sa kace ai yanzu hakan nan wane na masallaci suna tare da liman malam wane idan wannan lokacin yake koya musu karatu kaga ka sauke ka kanka haka abokanai suna tasiri sosai a cikin rayuwar mutum duk da kaga ya shagala da abokanan banza to ko baya banza ko shi ba dan banzar bane ba dan ta bane to yana to kawarsa ce banzar saboda abinda suke yi din sha'awa yake ba shi shi yasa yake abota da su gashi nan ubangiji ta'ala yana cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama bayin Allah na kwarai idan jahilai sun musu magana ma sai kawai su ce ba ruwan mu zaman lafiya kawai muke ko idan marru bil lahu marru kirama in sun wuce ana wargi sai su wuce cikin karanci ba ruwan su to amma sai zam ɗan wargin su ne abokanan sa ɗan tarasi ɗan daba ɗan tsiya su ne abokanan sa sai su ne manya manyan abokanan sa kaga abota bace kuma idan mutum yana so ya zama na kirki to ya abota da mutanen kirki su ne masu gwada masa aikin kirki akalla in ya zauna da su zai amfana da su akalla zamansa da su zai sa ya manta ayyukan ashada ayyukan banza zai zauna da mutanen kirki dan lokacin da zai zauna da su lokacin sa zai yi albarka sannan kuma gurgudan zamansa da su gurgudan yadda ajirci zai tafi a zuciyarsa in kun tuna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake biya wa sahabbansa wata rana yace inda a ce a duk yadda kuke za ku kasance kamar lokacin da kuke a wajena ko da mala'iku sun muku musafaha sun koka masa ne ya da su idan suna wajensa suna jin su imanin su aka a sakarka amma idan sun tafi kasuwa an shiga hada-hada ta saye da sayarwa ko sun koma gidaje an shiga harkoki da iyalai da yara ko kuma sun je wajen zaman su majalisi an zauna da abokanai an shiga labarai na kasuwanci da labarai na ƙasa da labarai na shugabanni a daidai wannan lokaci sai gaba ɗaya su manta da komai su shagala annabi sirra da amincin Allah sabbata gare shi yace eh haka ne ai dan ai inda za ku kasance a kowane lokacin ku irin lokacin da kuke tare da ni to da mala'iku sun dinga bin ku akan hanya suna muku musafa saboda sabar ta kawar ku wannan ya nuna kenan zama da mutumin kirki yana sanya mutum a wannan lokacin ya kasance mutumin kirki kuma ya fi halarta abubuwan kirki a zuciyarsa kuma ya nisantar da munanan abubuwa daga zuciyarsa shi yasa lokacin da mutumin nan da ya kashe mutum 99 yake neman yadda zai yi tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa ba a cikin wannan al'ummar bane labari annabi ya bayar tsira da annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi yana neman yadda za a yi tuba mutum 99 sannan tuba ta zo masa sai ya je wajen wani malum sai ce ga halin da yake ciki ya kashe rai 99 yana son tuba malum ya ce masa ina tuba za ta yi rai daya ma rai daya ma ga kisanta matsayinsa a wajen Allah ina ga 99 gaskiya baka da hanya tuba shine malum malumin tsakanin bawa da ubangiji kuma kace babu ko ba yace ba hanya tuba shi kuma ya ga to kaga gwanda ya more tunda an ce ba za a yafe masa ba to me rage kaga gwanda yayi da gaske in bai ci lahira bai ci duniya irin yadda mawakan barayi suke zuga barayi irin su gambo yace to me ya amfanin tubarka ko yace to me ya amfanin tubarka in ka tubo ma littafin kan lahira ya cika annan makwabtan ka ma an fara tagawa in kuma kunyar duniya ce cincin lokacin kunya ya wuce ma kuma duk yadda ka shiryu ko ka zama limami a garin nan ƴaƴanka da an hange su za a ce ƴaƴan barawo ubansu da sa ta yake to me ranar barka kaga sai ya fasa tubar yaga to in dai haka ne to ai banda ya ci gaba da haka wannan mutumin kawai sai ya kashe wannan malum malumin ya cike dari to amma tunda tubar ta zo masa sai na dama ta sake zuwa masa sai ya sake neman wani wanda shi kuma malami ne sai yake koka masa ga halin da yake ciki ga bukatarsa sai yake to ai ba a shiga tsakanin bawa da ubangijinsa ai ba abin da zai hana ka tuba matukar tubar ka zo yi shikenan ya ga wani sharɗan tuba mutumin ya tuba daga laifin da ya yi to muhallin shahid abin da muke so mu cire a wannan kissa sai malamin yake da shi to abin da ya kamace ka kar ka koma yadda ka fito ka tafi wuri kaza 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 can mutanen kirki suke ka je kai rayuwa a wajen kuma haka ya faru ya kama hanya ya tafi Allah bai sa ya ƙara saba ya fada a hanya ya mutu sai ga mala'iku rahama da na azaba sun zo wawarsa na azaba suna cewa nasu ne ya yi kisan rai ɗari cif cif na rahama suna cewa nasu ne ai ya tuba sai Allah ya turo wani mala'ika mai raba gardama ya ce ku auna ku ga gangar jikinsa ina tafi yawa idan tafi yawa a ƙasar da ya fito ta mutanen banza to mala'ikun azaba su ɗauke shi idan tafi yawa a ƙasar da ya nufa ta mutanen kirki mala'ikun rahama su ɗauke shi nasu ne aka auna sai aka samu da kamu ɗaya ya haura ɓangaren garin mutanen kirki sai mala'ikun rahama suka ɗauka yansu almuhim anan ku duba muhimmancin alaka da mutanen kirki tubar sama a lokacin ba ta zama ma'auni ba mutanen kirki da ya nufa su ne suka zama ma'auni wannan zai nuna muhimmancin alaka da mutanen kirki to mutum ya zama koyaushe yana son alaka da mutanen kirki zama da mutanen banza ko zama a wurin da aka saba aikin banza aikin ashe aikin fajirci yana kashe mutum zuciya ya rage mutum imani ya rage mutum tsoron Allah duk yadda kai in dai zaka tsinci kanka a cikin society gurbatacce ba yadda kai ya sai imaninka ya rabu ba yadda kai ya daidai da wurin da zaka zauna mata suna wucewa tsirara daidai da wurin da zaka yi rayuwa gogayya tsakanin maza da mata kai baka yi saka daure gidanka da sun ma kana tafiya ba kai ko ka bar gidanka guda biyu kana tafiya kana kallon wannan in ka kauce kan wata zai koma saboda yawan su yawan tsiraicin da yake wajen sai dai in masallaci zaka je kai ta zama a masallaci ma'aikatun mu haka suke makarantunmu na boko haka suke to irin wannan sai ga mutum yana cikin kalubale na rashin karfin imani sai ya ta kokarin laliban hanyoyin aljanna iya kokarinsa iya bakin kokarinsa amma ga waɗansu abubuwa nan suna caccakan imaninsa suna rage masa imani ga sunan kashe-kashe na rayuwa a cikinsu to irin wannan zamantakewa da irin wannan alaka ba ƙaramin tasiri take wa imani ba da a ce mutum zai samu kansa a wurin da babu irin wannan abubuwa to nan da nan zai koma ga Allah saurin komawa ga Allah ba zai masa wahala ba abota da fasiki baya halarta ga dukkan wanda yake son tsira Ubangiji ta'ala ya tsirar da sai malam ya ce li ghairi darurati amma abota ko zaman da ba na larura ba. Ita larura wani abu ne mai fadi a shari'a. Addinin Allah ya kawo larura domin saboda kar mu zo mu kasa. Kar mu zo mu kasa yin addini. Sai Allah ta'ala sai ya hukunta mana dan sabubuwa larura sai ka kawo da kai a karshe. Amma mutum baya dauko larura da gangan. Sannan mutum baya yin larura sama da baya yin bukata a cikin larura sama da bukatar larura. Dole ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Laruri iya abinda laruri yake bukata iya shi ake. An gane ko? Yanzu kai ne kana makaranta daga cikin malamin ku akwai mace, malamar ku ce mace a makaranta. Ta zo ta shigo aji, ta yi kwalliya irin tasu ta mata saboda ita lecturer ce. Ba ta ɗauka ita mace ba ce, kuma ba ta ɗauka wajen ɗalibanta ta zo ba. Ba ta ɗauka ita mace ba ce, ta yi shigarta, ta sako gyalenta, ta sako waye da takalmanta, sakadale da kunshinta da wane ne, ta zo ta tana lecturer aji. To yanzu kai kana cikin aji, malam mai larura da gemu maya-maya, kai kuma ka zo neman kwalin digiri ko kwalin masters ko kwalin wane ne, ya za ka yi? Karshe digirin nan ko masters nan ko PhD din nan ya zama laruri a gare ka. Kana koyarwa a makaranta, kana lecture, an ce ba za ka, ba zai yiwu ba ka ci gaba sai ka kawo masters. Ka je masters a aji sai aka yi rashin dace, sai ga mace ta shigo ita ce lecturer. Da irin shiga ta shigantaka, to ya za ka yi? Shi kenan sai ka sa ido kai ka irga jikinta? Kana cewa larura? Kana larura kuma kana kara kallo? Ka kalli kafa, ka kalli kunkumi, ka kalli kirji, ka kalli kai, ka kalli hannu, ka kalli wane. Haga wannan ka fita daga larura, ka shiga bukata. Yawwa, za ka tsaya ne iya larura. Yanzu mace ta shigo za ta koyar da kai, kana ganin ta a halin da take ciki, to daga nan shi kenan. Kallo kan kun rabu, sai ka ɗau littafin karatun kawai. Ya ta faɗa larurin ka ji muryar, shi kenan wannan bayan da kayya. Murya dai ba za ka ce ba za ka ji murya ba. To amma jiki kan ta haramta magani, tunda ta zo tunda irin cigar da ba yadda ya kamata ba kenan. To shi ne za a ce ga mace tana koyar da kai tana cikin ajin, sai a ce larura ta sa kana cikin ajin ga mace ta zo tana koyarwa. Amma kai din larurar ka yi ta iya gwargwadonta, baka haura ba. Domin in muka hange ka a cikin ajin idanuwanka a kan ta tsilli-tsilli kana kallanta, to za mu ce wannan bai tsaya a larura ba. To haka shari'ar Allah take a koyaushe. Idan mutum laruri ya tsinci kansa a cikin haramu, to ya yi gwargwadon larurin. Gwargwadon larurin, karatu a kan laruri yana da faɗi da yawa, saboda dole sai an san mata kuma meye laruri, meye ba laruri ba, kuma meye haramun da laruri ke shiga cikinsa, meye haramun da laruri baya shiga cikinsa. Wannan duka shi kuma yana cikin ilimin maqasidu shari'a. Almuhim a nan dai, idan da larura zama da fasiki kamar a mota ko kuma a aji ɗaya ya haɗa ku da fasiki zama, ko kuma ofis ɗaya ya haɗa ku, iya aikin ofis ne ya haɗa ku, to wannan za a ce larura ne. Don haka sai ka rayu da shi gwargwadon larura. Idan a mota ne, mota ce ta haɗa ku, to zaman motar iya shi kawai za ka yi da shi. Idan a ofis, zaman ofis ne ya haɗa ku, to iya zaman ofis kawai za ka yi da shi, ba ka da wani zance da shi ba na aikin ofis ba. Daga nan ba zai iya cutar da kai ba. Duk abin da za ka gaya masa ko zai gaya maka, iya abin da ya shafi aikin ofis, abin da ya fita wajen office baka da alaka da shi sai ka zauna da shi gurgudan larura kuma an fahimta hakan nan idan rumfar farka suwa ta hada ku nan ma iya gurgudan abin da ya shafi wanda ya hada ku nan shine kawai abin da za yi shine in kai haka ka mutunta larura kuma kai larura gurgudan ta Allah ya taimake Malam yace wala yatlubu ridal makhluqina bi sakhatil khaliqi kuma baligi mai hankali baya neman yardar abokan halitta bi sakhatil khaliqi da kushin mahalicci suwaye abokan halitta ga munan mu a junanmu kama daga mahaifinka mahaifiyarka ta'yan da ka haifa a cikinka babbaninka kawunanka matarka ko mijinki abokinka da sauran mutane malaminka da sauransu duk waɗannan ana ce musu abokan halitta to babu wanda ake neman yardarsa da kushin mahalicci kun ga wata hikima malam yayi yace yardar abokanan halitta da kushin mahalicci me yasa ya ambace su abokanan halitta halittattu ya ambace Allah da mahalicci saboda ya nuna maka fifikon Allah akan su su halittattu ne Allah ne ya halicce su shi kuma shi ne ya halicce su ta yaya zaka fifita su akan sa neman yardar su da kushinsa fifita su akan sa ne wato kai abin da za su damsu da kai kai abin da za su yarda da kai kar su yi fushi da kai ko da ko shi wannan abin zai sa yi fushi da kai ko da shi Allah baya son wannan abu wani ubangidanka saboda ya yarda da kai a siyasa ya tsayar da kai kansila sai ya sa ka je ka ci zarafin wani musulmi ka zazzage shi ka gaya masa maganganu baka san matsayinsa a wajen Allah ba ko kuma saboda yarda da kai cewa za ka iya yi masa aiki zai baka kuɗi ya sa ka je ka kashe wani ko ka cire idon wani saboda neman yardarsa ko kuma saboda neman yardar boka ya sa ka je ka wulakanta sallah ko ka wulakanta alqur'ani ko saboda neman yardar matarka ta sa ka zalunci wata matarka ko ka zalunci ɗanka ko ka cutar da mahaifiyarka ko ka cutar da mahaifinka saboda neman matarka ta yarda da kai ko kuma saboda neman yardar mahaifinka ko mahaifiyarka ka cutar da matarka duka wannan baya halatta abokin halitta baya saka ka bata da mahalicci da haka duk yadda za a yi duk wanda yake da haƙƙi akan ka bashi haƙƙinsa iya haƙƙinsa Nana Aisha radiyallahu anha ta rawaito hadisi tace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya nemi yardar Allah da kushin mutane Allah zai yarda da shi kuma ya sa mutane su yarda da shi idan burinka shine kai abin da Allah yake so burinka shine ka aiwatar da abin da Allah yake so ka aiwatar sai ka aiwatar ko da kuma mutane ba haka suke so ba to za a wayi gari Allah ya karkato maka da hankalin mutanen su gane ashe kai ne akan daidai ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya masa wahayi yace shi annabi ne ya umarce shi da yin wa'azi a garin Makka duk Makka aka ki shi aka zage shi aka ci mutuncinsa aka yi wane ne ba irin ta'addanci da izgili da bai gani ba amma da yake ba yardar mutanen yake nema ba ba gamsuwarsu yake nema ba shi bukatarsa shi ne ya gama da ubangijinsa lafiya su sun yi ƙoƙarin yarda da shi ta hanyoyin yarda sun yarda da shi su ba shi makullin kaba sun yarda su tara masa dukiya ya fi kowa kuɗi a Makka sun yadda bi kowanne gida a makadiyar da ya san macen da yake so ya dauka ya hada in sun kai mata 1000 an bashi amma ba yarda su yake nema ba yadda Allah yake nema yace inda za ku dora rana a hannun dama na wata a hannun hagu na akan na bar wannan al'amarin ba zan bashi ba har sai ran da Allah ya ga dama kuma sai aka waye gari ya da kuruna fi dinillahi awwaja sai ga su da gudu suna shiga addinin Allah kungiya kungiya a sai da gaskiyar sa ashe ya fi mu gaskiya la ashe haka ne kaga da ya jaje da yaddar da neman yaddar Allah sai Allah ya dawo masa da hankalin su hadisi yace duk wanda ko ya nemi yaddar mutane da fushin Allah Allah zai yi fushi da shi kuma ya sa mutane su yi fushi da shi shi bukatar sa shine mutane su yadda da shi dan haka zai musu ƙarya dan haka zai ci amana dan ya dara da musu zai ci haci da rashawa dan ya raba musu kuɗi su ce shi mutumin kirki ne zai je aikin sa na office ya rashin gaskiya ya samu kuɗi ya zo ya biyo mutane daga cewa wani mai kyauta ne mutane suna son sa yana so ya dana dawo mutane da ayyukan da Allah baya so to irin wannan mutumi da waye gari Allah ya kushi da shi kuma ya sa mutane ma su kushi da shi shi yasa sai a waye gari sai ka zo ka bi kowa kyauta a ƙasa ka bi kowa alheri kowa ya je ka bashi ana son barka malamai sun je ka basu masu kuɗi sun je ka basu ƴan siyasa sun je ka basu ƴan kwaram sun je ka basu maroƙa ka basu miskinai ka basu fakirai ka basu maƙwabta ƴan uwa kowa ka bashi kowa yana jin daɗin ka yana son barkawa ne ya samu kuɗi duniya ta sama wajen wani sai a waye gari rana ɗaya sai Allah ya ɗaga kai ya nuna ka kai mutumin banza ne sai mutanen kuma su juya maka baya kowa ya dinga zuwa yana bada ba sai ya ce shi bai san sata kai ba shi ba ruwansa inni bariqun minhu inni akhafu llaha rabbal alamin ni ba ruwa na da shi ba abin da ya damun da shi kunji ta hanyar da ni wannan ya zo waje na ni ban san shi ma irin wannan abin da hana yi ba sai a baka kai kadai a cikin kunya da wahala saboda ka nemi yaddar mutane cikin fushin Allah to ran da Allah ya fushi da kai sai ya sa mutanen ma su fushi da kai dan haka shi mutum da kake gani ba shine abun neman yarda ba Allah shine abun neman yarda shi yasa an ce sahabi sai ce radiyallahu anhu ba radiyallahu anhu ba saboda mutane aikin banza ne da za kai wa mutum sau 10 sau 100 sau 1000 wallahi ran da kai masa bai ji dadi ba sai ya manta wannan dubun gaba daya me Allah yace me annabi sallallahu alaihi wasallam yace game da mace yace mace ce za kai mata alheri kai mata alheri ranar bacin rai guda ɗaya sai ta ce mai ka taɓa mu ban taɓa ganin wani alheri a wajenka da haka in ka ce za ka saɓa wa Allah don mata ka taida da kai kana bata kanka lokaci ne kawai ka yi abin da Allah yake so in an dace haka take so shi ke in an dace ita ma haka take so yadda Allah yake so ne shi ne ku yi ta tafiya a haka amma in ba a dace ba ba haka take so ba to ku yi ta haurawa ba zaman lafiya kai da ita in dai har sai kai abin da Allah baya so wannan ku ba mata kadai ba har aboki har iyaye har ƴaƴa har kowa in dai sai kai abin da Allah baya so to kar ka inda ka fara mahaifiyarka ta kira ka ta ce wane ba kai ba Nasiru Nasiru na fa uban ku da ba kai ba Nasiru kai baka san gabar ƴan uba ba kai baka naga alama baka da hankali baka san dan uwa ba ai dan uwa ma ita ce ne to ba kai ba shi in na samu labari ko taro ka sake ba shi ko sun ma ka sake ba shi zaka ga yadda zan yi da kai a wani dalili kina da haƙƙi akan danki dan uwa tana da haƙƙi akan sa duka Allah ne dora wannan haƙoƙin haƙƙinki ba zai sa a sauke haƙƙin wani ba dan haka sai ta tsaya a matsayin ta saboda lallabawa na tsofi ka ce na ji gogo na ji Allah ya bani ikon kiyayewa ka je ka ci gaba da alherin da Allah ya saka ka saboda ba za ka saba wa Ubangiji ta'ala da neman yardar halittacce ba shine malam ya kawo aya
والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين الله da manzansa su suka fi cancanta da su yarda da su wato da su nemi yarda su in kanu mu'minin in sun kasance mu'minai wato duk wanda ya kasance mai imani to neman yardar Allah da yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da yafi cancanta in har ya kasance mai imani din eh wato in har ya kasance mai imani to wannan aya ta dauko asali ne tana magana akan munafikai saboda su kun san munafikai kullun burin su da tunanin su ba Allah ne a gaban su ba kullun kawai ya za a yi yan uwan su kafirai su yadda da su ya za a yi mu'minai ma su yadda da su ya zama su dai suna tsakanin baina baina la ilaha illa hu la ilaha illa hu to sai Allah ta'ala yake cewa Allah da manzansa da sun yi watsi da duk wani mutum sun yi watsi da duk wata halitta sun yi watsi da duk wata bukata sun nemi yardar Allah da manzo da shi ya fiye musu kuma har gobe wannan aya ko da dai asalin ta akan munafikai ne amma tana aiki akan dukkan wani mu'mini cewa in har mutum da gaske imani yake da shi kuma imanin ya nufa to ya nemi yardar Allah da manzo ya fiye masa akan ya nemi yardar wani Allah a yanzu da lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam baya raye sai a ce neman yardar Allah a lokacin da yake raye neman yardar Allah ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabida kuna tare da shi kai abin da manzo sallama shi yake so ayi kar kai abin da baya so ayi ka dadada masa ka dadada masa shine ya zama yana daga cikin manyan manyan bukatunka kuma yana daga cikin manyan manyan goal ɗinka da kake so ka cimma a lokacin da baya raye kuma ya koma ga Allah to neman yardar Allah madaukakin sarki ya zama shine babban abin da kake so ka cimma a rayuwa ko da ko a hanyar ka ta neman yardar Allah zaka tadda mutane ba sa san abin da kake yi wasu yadda da abin da kake yi ba suna tsangwamar ka suna wane ne har za a wayi gari mutane su sun fahimce ka sun gane ka Allah da kansa zai dauki nauyin nuna ka wa mutane cewa kai na kirki ne Ubangiji ta'ala ya tabbatar da gadigan mu akan daidai ya gafarta mana da dukkan mu da kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da abin da muke daidai kuskure kuma Allah ya yafe mana la aminta da mu a wannan gasa ya gafarta mana da iyayen mu baki daya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya raya mu akan musulunci ya kashe mu akan imani wa sallallahu wa sallama ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
ayyuhar rahmanir rahim
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أن يتمالا تنبيا تايتة شن إدم وتن ينا بين لمن صلى سيكا سنشي سنة زمن تهيا سيم بين لمن صلى يرقى لمن ينسلم شن صلى ستاي قوبة إبا رزام تنبيا إدم رب كان وايي idan rab kana yayi sai yayi sallama to nan da nan sai ya koma cikin sallarsa ya jira liman ya sallama liman ya sallama sai ya sake yin sallama ba komai a kasa idan kuma ba rab kana yayi ba da gangan ne yayi hakan to sallarsa ta baci wannan yace mana dan Allah a karanta mana addu'ar bude sallah ko da sau biyu ne to addu'ar bude sallah ba ɗaya bane suna da yawa sai dai in kana buƙatar karantawa yanzu a haka sai dai na ma yar Gajeriya da mai wa kai ma so kake ka hada shi to kana akwai addu'ar bude sallah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka ولا اله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك idan kana son karin bayani ka duba littafin ismul muslim akwai addu'o'in bude sallah sai ka zabi wacce ta maka haddace mallan tambaya ta ita ce akwai wata addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ta neman sari da gariya to ita addu'a idan mutun ya san me zai roka ba sai an koyar da shi me zai ce ba mutane su fahimci wannan ba sai an ce ga abin da mutun zai gaya wa Allah
da dukkan bukatunka da kake da su kai ka sanya zaka gaya wa Allah cikin ladabi ka san biyan bukatun idan kace Allahumma inni a'udhu bika min ar-riya ya Allah ina neman tsaranka daga riya yayi ko Allahumma tahhir 'amali min ar-riya ya Allah ka tsarkake aikina daga riya yayi ba sai an kawo hadisi akan ya zaka fada ba malan shin mutum zai iya yi wa mamansa layya ta rasu to idan mutum ya shirya ya tanadi dabban layya sai kuma ya rasu bai yanka ba ko mama ne ko baba ne ko da ne ko ma wane ne bai yanka ba sai ya rasu to sai a yanka masa idan layyar ta zo sai a yanka masa tunda ya tanadi wannan dabba don yin layya ne amma idan ba ya tanadi dabba don yin layya bane sai da layya ta yi sai aka ware shi aka yi masa layya ko ya zama hakan din duk shekara kawai ana masa layya to wannan kan ba a san shi ba daga magabata ba a san shi ba daga sahabbai daga tabi'ai duka ba a sani ba ba ga Annabi sallama yana yi wa wanda suka rasu layya ko yayi wa Nana Khadija layya ko yayansa da suka rasu layya ba tare da cewa duka yayansa sun rasu kafin ya rasu in banda Nana Fatima kuma wasu daga cikin su musamman matan duka sai bayan sun yi aure sannan suka rasu kaga sun kai musu layya amma ba ga layya yana cewa ga ta Khadija ga ta wance ga ta wance ga ta wane ba babu don haka ba san wannan a musulunci ba mutum ya ce dai dinga yi wa iyayensa layya a bayan rasu su na fita tai wannan yace da Allah malan kai wata loli nasiha kullum sai fariya akan cewa mu ahlus sunna ne amma to magana ne wannan akan alƙawarin teloli yake so yace ko shi alƙawari ba wai sai tela ba shi alƙawari alqurani ba ya tikira ba hadisi sun yi tikira akan alƙawari ba wai sai tela ba duka alƙawari wajibi ne musulmi ya kiyaye alƙawari kawai kai dai naka tela ne ya bata maka rai shi kenan kake fa wazi akan sa amma da tela da kafinta da ma'aikacin gwamnati da malamin makaranta da dan kasuwa da wane ne duka alƙawari ko a cikin alƙawari yake yarjejeniya ta alƙawari suna nan project ina ga karya alƙawarin teloli bai kai da alƙawarin ma'aikatan gwamnati ba ko kusa ba za a kwatanta ba haka karya alƙawari umuman mun sani a musulunci haramun mutum ya tanadi amsar da dai ba uzurinsa da ya sa ya aikata abin da ya aikata ya karya alƙawari wannan shi ne wannan ya ce malam ina so ka wayar mana da kai akan wata matsala kamar haka sahabbai suna su ma sun tafi akan cewa wane kaza ne kamar yadda mu ahlus sunna muke yi kamar yadda muke a yau wane salaf ko kuma wane izala ne ko ba haka ba saboda hakan yana kawo rabuwar kaunar juna da sauransu to sahabbai babu bukatar haka a lokacin su ai babu bukatar a ce wane ahlus sunna ne ko wane salaf ne ko wane izala ne ko wane babu a yanzu kuma dole ne ba halal bane dole ne dole ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma za ta kasu kashi 73 kuma an kasu da ya za a gano daidai dole ne rabuwar da al'umma ta yi shi ya kawo haka ba zai taɓa yiwuwa duk wanda kaji ya ce ni ba dan komai ba ne shi ba dan komai ba to shi ba musulmi ba ne kenan manzon Allah da kansa ya ce za a rabu wanda kaɗai suke ‘yan aljanna masu tsira su ne wanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbaina kai shi da kansa wannan hadisin ya ce wanda suka tsira su ne ahlus sunnati wal jama'a haka wannan hadisi ya ce to kaga kenan wannan rabe dole kana cikin daya dole kana cikin daya ba yadda ka iya kana cikin daya in ka ji mutum yana cewa ni ba dan komai bane to yana cikin bid'a ne yana cikin bid'a ne duk wanda ya san abin da yake yi kuma ya san sirrin wannan rarrabuwa kuma ya san halin da yake ciki kuma ya san illar rashin sanin me yake ciki to ba dai yadda ya ce maka shi ba dan komai bane illar abin shine duk wanda baya kan daidai duk wanda baya kan daidai to annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yake yana wuta shi yasa kaga kowa yana fafutukar ya ce shine a daidai wanda yake kan daidai shine mai tsira shine dan aljanna ba za mu iya rabuwa da wannan ba inda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma shine abin da yake faruwa ba yadda za a yi ka iya rabuwa da wannan shi kuma sabani ko a cikin ahlus sunnah a ce wannan salaf ne a ce wannan izala ne wannan a ce ahlus sunnah wannan a ce kaza kawai wasu matsaloli ne kawai na san zuciya da karancin fahimta yake kawai yana abubuwa kawai amma in ba haka ba aqida tushen ta ɗaya ne duk wanda yace ma shi salaf ne da duk wanda yace ma shi dan izala ne da duk wanda yace ma shi ahlus sunnah ne inde sunnar yake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su kitabut tauhid listafin su kitabut tauhid littafin su ne na aqida aqidatul wasitiyya littafin su ne na aqida aqidatut tahawiyya littafin su ne na aqida abin takeici ma sai ka samu wadansu abin da ya raba su ko kama kirji a sallah ko sallama a sallah ko wane ne wadannan ba aqida bane ba aqida bane jama'a wannan fahimta ce ta fiko ba ta raba kawuna to amma sai ka ga karancin ilimi ya sa hakan ya raba kawuna ai bambancin aqida shi yake raba kawuna in ce Allah ɗaya ne kace biyu ne wannan shi ne rabon in ce Abubakar sahabi ne khalifa ne na manzon Allah sallama kace la'ananne ne anan muka rabu in ce na Aisha uwa ta ce kuma uwar duk wani mummuni kace mazinaciya ce dole mu rabu saboda me saboda waɗannan abubuwa ne masu hatsari waɗanda suke tasiri a shi kansa musulunci mutum amma dan kama kirji ba za ka kama ba wani sabanin ma wai in an dago daga ruku'u za a dora a kirji ne ko za a sake hannu ne akan wannan sai wani ya ibin wani sallah duba masifa wannan ba matsala bace ai ko kadan ba matsala bace kamar kai ne ka je gidanka ka samu an yi miya magi ya ji, gishiri ya ji, mai ya ji, miya ta yi daɗi, to ya yi kikir yadda kake son sa. Ka dulmiya hannu, ka dulmiya baka ji nama, baka ce ya ba nama. Sai ta ce maka ai, ta manta da aka kawo tun da aka lankaye shi, ta manta ba ta ɗauko, ta saka shi a ciki. Sai ka ce babu to, sai ka ce sai saki. A gani me nama kuma miya karan kada miya ka san kara ne in an kada sai a jefar goma akwai wani bulugari kuma in an kada sai a wanke shi a ji to dole dai sai mun tashi kenan alhamdulillah da fata an fahimta so wannan matsalar ta ka bawan Allah matsala ce wacce take dole ne muka tsinci kanmu a cikinta ba zai taɓa yiwuwa mu raba kanmu da wannan matsalar ba kawai sai dai mutum ya ji tsoron Allah ya kasance akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ji mu karanta a karatun na lum'a dole mutum ya kasance rayuwarsa akan riwaya rayuwarsa ta addini akan abin da aka rawaito shine kawai zai sa ya tsira kuma shine zai sa ya fita daga cikin waɗannan gurbatattun aqidu wanda suke raba mutum da Allah suke raba mutum da imaninsa kuma suke raba mutum da aljanna akwai wani ya turo takarda yayi wata magana ta sa ta surru amma irin waɗannan maganganu na surru ban san yanzu in daga karanta su akan loudspeaker saboda kai kana faɗan matsalar ka dan a warware maka wani kuma sai ka koya masa don haka ina baka hakuri ka san yadda za ka yi koda a waya kamun maganar na baka amsar da zan baka amma irin wannan maganganun ba na son ka karanta su a loudspeaker saboda wani bai san ma yaya ake yin wani laifin ba, in kai bayanin yadda kai naka shi kuma zai ji yaya ake.
Wannan yace malam ya hukuncin aikin ibadar da mutum ya yi shi da kyakkyawar niyya sai daga baya shaitan yake sako masa waswasi na riya.
Wato aikin banza kenan kace daga baya, ko ba wuce yace daga baya kenan, abinda aka ce ma daga baya kenan ya wuce.
A wannan kai ba abin bane, ya riga ya wuce ba ka riga ka yi shi.
Ibada in ka fara ta da kyakkyawan niyya, ka kare ta da kyakkyawan niyya, to duk abin da zai biyo ba zai cutar da ita ba insha Allah.
Allahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi.